Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Dakarun jaddada demokaradiyya a Syria SDF a takaice jiya Juma'a sun kwaci iko da dokacin tungar ISIS ta Manbij wanda ke daura da kan iyakar Turkiya, a cewar mai magana da yawun kungiyar. Dakarun na SDF sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa suna kan kakkaɓe birnin bayan arcewar tawagar mayakan ISIS da ta rage a birnin. Dakarun waɗanda ke samun goyon bayan Amurka sun kuma kubutar da kaf wato farar hula sama da 2000 waɗanda mayakan ISIS suka rinka yin garkuwa da su, a cewar sarfin Dawash na kungiyar mayakan Manbij mai alaka da SDF. A halin yanzu an yi cikakken kwato birnin, to amma muna kan aikin kakkaɓe duk wani abin da ka rage, a cewar Dawash ga kafar labarai ta Reuters. Tun da farko a jiya Juma'ar, mataimakin jami'in yaɗa labarai na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Gordon Drawbridge, ya gaya ma manema labarai a birnin Washington cewa an wato a bayyane take cewa ISIS ta shiga uku, sannan ya bayyana kwace Manbij na baya-bayan nan a kudurin sojojin gamayya na kawo ƙarshen aika-aikar ISIS. Jami'an kiwon lafiya a Najeriya na kan shirin gudanar da wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna ko polio bayan bullar cutar a wurare biyu, wanda wani babban koma baya ne ga bangaren kiwon lafiya na kasar wanda ke kan tafarkin barata daga cutar. Jami'an kiwon lafiya a Najeriya sun ce suna shirin yin rigakafin ga yara wajen miliyan 5 daga farkon wannan watan a jihar Borno ta Arewa maso gabashin Najeriya, inda aka samu bullar cutar ta baya-bayan nan. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno Ibrahim Miringa na cewa tuni ma jiragen yaƙi masu saukar ungulu suka shiga jigilar kayan rigakafin cutar polio zuwa wannan jiha mai sarƙaƙiya, inda mayakan Boko Haram masu tsauran ra'ayi ke aikar su. Hukumar lafiya ta duniya WHO je Juma'ar ta ce cutar polio ta yi ta yaduwa a jihar ta Borno na tsawon shekaru ba tare da an gano ba. Kungiyar Boko Haram da ke jihar ta Borno ta fito baro-baro ta na yin tur da aikin rigakafin tare da hana jami'an kiwon lafiya gudanar da aikin a yankin. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democratic Hillary Clinton ta bayyana takardun shaidar biyan harajinta na kashi 34.2 cikin 100 na kuɗin shigar ta bara, a yayin da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ke ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya bayyana tasa takardar shaidar biyan harajin. Clinton da mataimakinta Tim Kaine sun bayyana takardun harajin su jiya Juma'a. Ken ya biya kashi 20.3 cikin 100 bara. Hadimar yakin neman zaben Clinton da Ken Jennifer Palmieri ta faɗa a wata takardar bayani cewa Clinton da Ken na ci gaba da nuna kyakkyawan misali a ɓangaren hada-hadar kuɗi. Sannan ta yi kira ga Trump da shi ma ya bayyana takardar harajinsa, kamar yadda duk manyan 'yan takarar shugabancin Amurka suka yi cikin shekaru 40 da suka gabata. Trump ya sha faɗi a baya cewa ana kan kintsa bayanan hada-hadar kuɗinsa, kuma ba zai bayyana ba har sai an kammala. to amma ƙwararru sun shafi wato sun shafi watanni suna bayyana cewa ka'ida bata hana mutum bayyana takardun harajinsa a yayin da audita ke dubawa ba. Jami'an tsaron Amurka sun kira ga Rasha da ta sassauta kalamanta game da Ukraine tare da gargaɗin cewa Rasha na iya ƙara zafafa al'amarin da tunima ya ta'azzara. Muna matuƙar damuwa a cewar mataimakin sakataren yaɗa labaran hedkwatan tsaron Amurka ta Pentagon Gordon Trowbridge jiya Juma'a, wanda ya jaddada cewa ya kamata Rasha ta ɗau ƙarin matakan hana ci gaba da sukurkucewar al'amura. Trowbridge ya ce Amurka ba ta ga wata shaida mai ƙarfafa zargin Rasha na cewa ƙasar Ukraine ta yi ta ƙoƙarin ƙaddamar da harin ta'addanci ba. Yana mai nuni da abin da ya kira take-taken Rasha na yawan yin sharri ga Ukraine. Tunda farko a Rashar, Prime Minister Dmitry Medvedev ya ce Rasha na iya katse dangantaka da Ukraine saboda barazana ga tsaro na baya-bayan nan. An ci gaba da hulɗar diplomasiyya tsakanin Rasha da Ukraine har bayan da Rasha ta haɗe Crimea, wanda kafin nan wani yankin Ukraine ne wanda mazauna ciki suka kada ƙuri'ar ficewa a shekara ta 2014. Da haka ma bayan da Rasha ta ba da tallafi ga 'yan awaren gabashin Ukraine waɗanda suka ayyana 'yancinsu daga Ukraine. Kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarnin tura ƙarin sojoji 4,000 zuwa Sudan ta kudu, duk wadda nuna rashin amincewa da hakan da gwamnatin ƙasar ta nuna. Jiya Juma'a kwamitin tsaron ya amince da daftarin ƙudurin da aka yi a Amurka.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Dure jange darde ni dure jange hulbe. Jalala do ko dume fudai mi onangana yamin do ko kushan mi gimala amin hande hulbe noddai mi o innu mi hu kotori ni ilahi hebitimbe
dure jange darde ni dure jange hulbe.
To madalla kafin mi nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai magana akan illar kin karɓar rigakafi ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Shi ma rahotanmu na biyu zai magana ne akan matsalolin da rashin zuwa awo ka iya jawo wa mace mai juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Rahotanmu na uku zai magana akan jajircewar da likitoci suka yi a jihar Neja wajen faɗakar da kai domin kawar da cutar sankarar jini. Shi ma rahotanmu na hudu zai magana ne akan yadda za a daƙile yaɗuwar cutar tarin huka wato TB. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda tare da tsohon daraktan hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Ado Jimada Muhammad game da shirin nan na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin tallafawa lafiyar 'yan Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Salati ma Dauda na Rasulullah. Abu Zahra bi Amina sallallahu. Alil baiti fi dawra rasulillah. Salati salami huka Allah dautan be.
Dure jange darde ni dure jange hulbe.
Dare jalem urfo di yusrillah. Ge konem ke ben baraka waliullah. Mu in barki dini hulallah ta wallah. Ge baraka usmanu Allah barki dina hulbe.
rigakafin cututtuka da ake aiwatarwa ga ƙananan yara na ƙarawa garkuwar jikinsu ƙarfi ne wajen fada da cututtuka daban-daban. Shin kowane irin illoli ne kin karɓar wa yara rigakafi ke haifar wa yaran? Halimatu Abdullahi na da rahoto.
Har kawo yanzu ana samun wasu iyaye da suke kin kai yaransu izuwa alluran rigakafi, musamman ma waɗanda ake yi wa jarirai sabuwar haihuwa izuwa watanni 9, duk da ƙoƙarin da hukumomin lafiya kan yi na koda yaushe suke ƙara janyo hankalin jama'a na ƙara nuna musu muhimmancin yin rigakafi. Na zanta da waɗansu iyaye mata, na ganin ko yaya suke ganin muhimmancin rigakafi.
Gaskiya ina kawo yara na rigakafi, sai dai wannan ce ba a yi mata ta wata 9 ba, gashi yanzu ta shiga wata na 11.
To kina gani za su yadda su yi mata a wata 11?
To wallahi wannan ne kuma gaskiya ban sani ba.
Kai ni kuwa ban taɓa kai yaya na rigakafin nan ba. An ce yana kashe ƙwayayen haihuwa in yaya suka girma ba sa samun haihuwa da wuri.
Ba kya ganin kamar shaci faɗi ne na mutane
ko shaci faɗi ne dai? Ban sani ba, tunda ni dai ba taɓa yawa yaya na ba, kuma ga su nan ƙalau da su.
Dr. Kabir Ibrahim na sashin gunduma a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa ya ƙara jan hankali ga jama'a tare da nuna musu muhimmancin kai yara asibiti tare da yi musu rigakafi.
Alluran rigakafi dai a Najeriya an fara shi tun 1978, kuma daga lokacin zuwa yanzu akwai wanda suka yi jikoki ma kuma an yi musu wannan alluran rigakafin, ba ma haihuwa ba, sun mai jikoki, ƴaƴansu ma sun haihu, ƴaƴansu ma sun haihu. In an tambaye makwabta ko wasu a garuruwa da ƴaƴayen waɗanda ake wa, za a ga cewa bai hana su haihuwa ba, bai hana su komai ba. Wani lokacin ma sai an zo kuma ana neman maganin rigakafin kulika, a ce kai haihuwa nan ta yafa, da Allah kuwa mu maganin zai mu dan tsaye da ita mu dan huta. Waɗannan wanda aka yi rigakafin ba su daina haihuwa ba, suna ma haihuwa har ma ana neman a tsare ta. Ina ga dai dan rashin fahimta mutane na kalilan a cikin jama'a, amma mutane da yawa sun fahimta cewa alluran rigakafi lafiya suke karawa ba jinya suke kawo ba. Jan hankalin shine karamin yaro da aka haifa sabuwar haihuwa, wannan shekarunsa na duniya ba su wuce kwana 28 a duniya ba, su suka fi kowanne saurin kamuwa da cutuka wanda ake suke saurin yaduwa. Wannan ya hada da polio, wannan ya hada da tetanus, wannan ya hada da sauran cutuka da yau da kullum wanda mutane sun san su. Idan mace ta kawo yaro zuwa asibiti an masa allurorin da suka dace da kwanakin haihuwarsa, to ta kara masa karfin jurewa akan wannan cutuka masu saurin yaduwa, wanda yaron ta zai tashi cikin lafiya da koshin lafiya. Zaka ga makarantarsa ta yi kyau, yayi kokari, yayi hazaka, kuma dawainiyar da ake da yara na tarayyar rashin lafiya, duk yaran da aka yi irin wannan allurar rigakafin insha Allah ba za su sami al'amarin mai tsanani kamar yadda waɗanda ba aiwa ba suke. Kira shine mata su daure, sabuwar haihuwa ma mutum ne, kuma mu ma muna tausaya musu. In an kawo su asibiti akwai abin da ya dace a yi musu, akwai wanda bai dace ba. Alluran da ake yi akwai wanda ake wa yaro a ran da aka haife shi ma, kuma an tabbatar da lafiyar su da ingancin su. Dan wasu matan za su ce maka dan wannan yaron mai isa ne da har za a fara masa soke-soke, to mu mun san abin da yake bukata saboda bincike na musamman da ake ga irin wannan kananan yara. Ba kowane irin allura ake musu ba, ana yi ne wacce ta dace da karfin jikin su da kuma kwarin su a daidai wannan lokacin da musu wannan allurai. Jama'a su daure su kawo a musu abin da ya dace domin yaran su samu lafiya, su ma su samu kwanciyar hankali a gidajensu.
Rigakafi dai yafi magani. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya sun bada tabbacin cewa zuwa awon ciki na ƙara kare lafiyar uwa da ɗan da take ɗauke da shi. Shin ko waɗansu irin illoli ne ke jawo mata masu juna biyu da ba sa zuwa awo? Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana.
An jaddada cewa zuwan mata masu juna biyu awo ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kawo raguwar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Babban likitan kula da lafiyar mata a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano, Dr. Amir Imamiola, ne ya bayyana haka, inda ya ce muhimmancin awo ga mata masu juna biyu ba zai misaltu ba.
Illar da mace ko kuma rashin zuwanta cikin awo tana saryawa da kanta wasu abubuwa da ya kamata ta samu a lokacin da idan za ta iya zuwa awon nan. Idan za ta zo awo, da akwai abubuwa da ake tsayawa a yi wa mace. Ana gwada tsawonta da nauyinta, ana gwada blood pressure ɗinta, kuma ana gwada kaurin jini, shine a ce hemoglobin ɗinta. Sannan ana gwada fitsari don a ga ko da akwai alamun wata cuta da za ta iya tasowa saboda samun cikin nan da ta yi ko babu. Sannan bayan wannan uwa uba ana yin kamar screening na HIV din nan da ake yi, tunda ita ma tana da nata illar ga yaro da kuma family, ko kuma a ce su gidan da za a haifi wannan yaro. To daki-daki idan muka dauka shi tsawo da nauyi da ake gwada yana iya nuna kaman karfin ko kuma mataki na lafiyar mutum. Ana gwada nauyi da tsawo a hada su, in aka hada su za su bada mataki na lafiya da mutum yake ciki. Yawa to kuma ita mace mai ciki tana samun karin nauyi a cikin waɗannan watanni taran na kusan kilogram kaman 5-7 ko fiye da haka, ya danganta da abin nan ɗin da take ciki. So wannan karin nauyi da take samu dole a ɗan duba shi a ga da yaya za ta zo mana lokacin da idan ta zo haihuwa. Tana cin abinci isasshe mai kyau wanda yake iya fitar da duk wani abu da take bukata, kaman dole ba lokacin da take da cikin nan tana fitar da wasu abubuwan da jiki yake bukata, to amma kuma tana maida su akan lokaci ko ku babu. Sannan idan ta zo haihuwan nan tana da karfin da za ta yi naƙudan ko babu. Saboda me? Saboda a lokacin da za ta zo idan babu jini isasshe a jikinta, to naƙudan da za ta yi za ta galabaita. Wata a wannan naƙudan da za ta yi sai ta zo ma ɗan ya kasa fita, saboda ba ta da karfin da za ta iya turo shi da kanta. Irin waɗannan ana iya tsayawa a san wane irin mataki za a ɗauka a kansu kamun ma su fara shiga irin waɗannan matsalolin. Sannan idan ba ta da jini mai ƙarfi, quality jini, kaman a ce hemoglobin ɗinta ya yi ƙasa da yawa, to ana kulawa da tanadin ko tana buƙata za ta buƙaci jini. Saboda haka za a iya kiran su gidanta da ƴan uwa a ce to ku tanadi jini, saboda mai yawa idan ta haihu za a iya buƙatar wannan jini. An kuma ba haka ba, za ka ga a lokacin da mace ta haihu kamin ta zub da wannan jinin, to galabaitar da za ta yi ba ƙarama bace ba, sai ta zo ma wani ciwon ya zame mata har ƙarshen rayuwarta.
Babban likitan kula da lafiyar mata a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano, Dr. Amir Imam Yola kenan. Muhammad Salis Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Neja, likitoci sun miƙe tsaye wajen yaƙi da cutar sankarar jini. Bisa irin faɗakarwar da suka miƙe ka'in da na'in suke yi wa al'ummar jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto daga Minna, jihar Neja.
Ko da yake dai babu wasu alƙaluman yawan jama'a da ke fama da wannan cuta a jihar Neja, amma bayanai sun nuna cewa akwai ɗimbin mutane da ke fama da cutar ta sankarar jini a jihar Neja. Dr. Usman Muhammad, darakta ne a sashen kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Neja, ya yi ƙarin haske akan yadda yanayin cutar take a jikin ɗan adam.
Cuta sankarar jini cuta ne wanda gaskiya yake damun jama'a, musamman mu bagage, idan ya fi harbuwa ya fi kama bagage mutane. Cuta ne wanda in mutum ya kamu da shi yana da lahani da yawa. Na farko yana sa ciwon jiki, abin da ya kira bump pain crisis a Turanci, wato ƙasusuwa ne mutum zai ringa jin ciwo ko ina jiki. Na biyu, abin ya tsananta za ga ya kai ga rasin jini a jiki saboda illan wannan cutar.
Ko shine za ka ga mutum yana farin ido da tafin hannun shi ya yi fari.
Wa mutum ya fari ba, abin da za ka ce wai kamar ya fara. Na uku, in kuma ya tsananta wani lokaci yakan sa ga idan mutum ya yi ruwan ɗorawa ɗin, abin da ya kira shawara kenan, wata shawara kenan, abin da ya kira jaundice. Wannan musamman su ne irin illolin da ke tafiye da wannan sankarar ciwon jini, ko da ke akwai wa'ansu, amma da wa'annan su ne aka fi sani sosai, manyan da suka fitowa sosai.
To su ana ɗaukar su ne kamar yadda ake ɗaukar cututtuka ko ku gado ake yi ga jiki?
A su gadonsu ake yi, wannan cutar gado ake yi, ta abin da kira sickle cell anemia. In iyaye ɗa na gadon shi daga wajen iyayen shi, mace ko namiji, a bayan halittan iyaye guda biyu, mace namiji suke contributing, wata suke bada abin da za a halitta wannan shi wannan ƙwayan halittan. So da mace da miji suna badawa, so ba wa mutum guda ba ne.
Kenan yanzu nan akwai alamar jama'a su riƙa yin takatsantsan kafin yin aure tsakanin juna?
to wannan nanan kam gaskiya wanda aka ci gaba wanda suka ci gaba za ka gani yawanci za a je a gwada jini tunda abin da kira genotype ne in ka aka je asibiti aka gwada genotype na mutum nan za a gane mutum misali namiji nake da AA watan jinin shi normal kenan bai da wani problem bai da sankaran ma jinin kenan kuma ita abokiyarsa mutum tana da kama a ce tana da kama a ce AS kamar rabi dai kenan bai cika sosai full daidai a ce SS ba to kaga idan suka yi aure akwai chances cewa suna iya samu ya'ya masu wannan sankaran jini
amma kenan shi wannan cuta ba ta da rigakafi kenan
to rigakafi shine dai ajiri asibiti a duba tukunna tunda gado ake abin cikin jini yake cikin halitta yake
ku yanzu likitoci menene shawara ku ga jama'a akan wannan cuta ta sankaran jini
to shawara da muke kowane lokaci shine an mutai tashi wasu abubuwa ya ringa tambayar masana musamman ma aka ce kana da sankaran jini to haka kun ka tashi neman abokiyar zama ya kamata ka je ga wanda zaka zauna tare da ita a kai ta kokoshi su je asibiti a gwada ha gani
Dr. Usman Muhammad director a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari a jihar Maradima na jamhuriyar Niger likitoci sun ba da shawara ga waɗanda ke dauke da wasu alamu da su garzaya zuwa ga asibiti wajen ganawa da likita domin kaucewa kamuwa da cutar tarin fuka wato TB Shu'aibu Mani na da ƙarin bayani
kaga ne da ci likitoci su kankwance mai dauke da cutar TB ko baban tare sai da karatun ta na dokta Attayar Sala ƙwararren likita a babbar asibiti ta birnin Maradi
wanda duk ya wuce sati biyu yana da wannan matsala ta tarin yana da kyau ya je likita inda za a bincike na cewa a duba a gani ko yana da wannan ciwon na babban tare to ya nufi gidajen likitoci wanda ake ce ma CAC kuma can ne muka ake da wannan CD taking na kula da wannan yana yiwa kuma yana da wannan ciwon ma a kasa gani shi ga kakin majina kenan dole sai ya je kuma ya ƙara taya kama babban likita haka inda za a mashi radio ko wasu bincike can na jini wanda dai za a tabbatar da cewa yana da wannan ciwon domin a bashi wannan magani
anan birnin Maradi kamar kiyashi ya bada mutane nawa suka kamu da wannan cuta ta babban tare
kamar an ka dauki nan babban birnin Maradi a cikin likitocin mu inda muke aiki da wannan ciwon a shekara ta 2013 mun samu wajen kimanin mutum kusan 100 bisa 100 wanda suke da wannan ciwon
wace irin kokowa za ku yi dangance da wannan cuta
to kokowa da muke so mu yi dangance da wannan cuta dole ne sai duka jama'a kowa ya sa hannu duk wanda aka ga yana wannan tarin ko wani dan uwan shi ko shi kankan shi tunda wuri sai ya kawo kan shi gidan asibiti wanda za a bashi da a bincike shi a bashi wannan magani ciwo ne mai warkewa ciwo ne wanda baya da wata illa idan dai an yi maganin shi a lokacin da ya dace
Suko likitoci da suka hito daga sassa daban-daban na jiha wace irin gudunmuwa ce za su kawo akai ga abin da suka ce
sunana Maman Sani ne likita na gundumar Gabi to yanzu mu gudunmuwar da zamu bada na farin dai idan aka bamu wannan horo insha Allah in muka je zamu yi dauki matakai duk wanda ya kamata nan mu samu duk wani mai ciwon tare mu dauke shi daidai yanda ya kamata mu mishi maganin shi daidai lokacin da ya kamata
to sunana Hawani ma na hito daga likitar Danja to gudunmuwa ita ce a samu a ba su cikakken magani wanda zai sa su warke ba tare da bata lokaci ba muna ƙara jan hankulan mutane je likita da wuri saboda ya samu magani da wuri dan ka a samu matsala wajen magani
to ba girin ba sai fatan taime daktar Attayar Sala me kuke jira ga su likitocin da suka dauki wannan darussa
likitoci abin da muke jira gare su sau idan suka koma kowane cikin tashi likita inda yake aiki a ƙara kokari na wannan na kulawa da wannan marasa lafiya a samu al'umma a gaya musu a waye musu kai game da wannan ciwo ne wanda yana warkewa kuma ciwo ne wanda ana buƙatar tunda wuri mutum da ya fara wannan tarin ya wuce sati biyu ya tuna da yana yiwa babban ciwon tari ne sai ya je wajen wannan likitocin su ƙara waye mai kai su bincika in shi ne a fashi magani kyauta ba biya baki
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
yanzu kuma lokaci ne da zan bar ku da wakilin mu dake Abuja Madina Dauda a tattaunawar da ta yi da tsohon babban daraktan hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa dake Abuja game da shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na gaggawa domin tallafawa lafiyar 'yan Najeriya
to wannan shirin da muka kikiro kuma da mu zai fara aiki daga yau mun kikiro sa ne don mu tabbatar cewa watan matsaloli da ke damun mata da yara da kuma na kasan mun dan tallafa musu kuma abin da muke so mu yi shine cikin watan kwana 100 mun so mu tabbatar cewa mun gyara asusuci guda 100 wato zamu tabbatar cewa wato asibitoci mataki farko wato primary care centers nan guda 100 za su fara aiki kuma za su aiki sosai. Na biyu kuma zamu tabbatar cewa cikin wannan lokacin zamu screening, zamu bincike duk mara lafiya wanda suke da diabetes wato shan sugar kenan 2,500. Kuma zamu tabbatar cewa duk masu hawan jini mun bincika mu ga yanda zamu fara ba su magunguna. Na hudu kuma zamu tabbatar cewa watan an yi watan tiyata kenan surgery ma mutane wajen 50,000 gaba daya wannan kasar. To wannan zamu yi shi ne hada karfi da jihohi, zamu yi shi hada karfi da watan asibitocin kiwon lafiya ta mataki uku kenan watan teaching hospital. To cikin kwanaki 100 duk zamu yi wannan abubuwa.
Ka san da an ce ciwon suga da ciwon hawan jini da wane ne duk ciwon manya ne, amma kuma yanzu mun samu labarin cewa har yara ma suna kamuwa da shi. To yaya za a yi rigakafin su?
To ai shi yasa muke son zamu yi screening, wato zamu bincika mu ga duk wanda suke da shi. Shi yasa muka ce da yaro da babba da tsoho da tsohuwa duk wa yazo a auna su. To kuma bayan mu auna su banda wannan zamu fara bada magunguna, amma wanda ba su da shi kuma zamu gaya musu abin da ya kamata. Watan wannan abin da zamu yi tsakanin mu ne da watan one on one kenan, za su samu ma'aikata kiwon lafiya za su zauna da yan Najeriya a gaya musu abin da ya kamata su yi su tabbatar cewa ba su samu ciwon shuga da kuma ciwon hawan jini. Tunda mu abin da muke so shine mu hana abin ya faru, amma in ya faru kuma mu tabbatar cewa an bada magani. Kada mutum ya zo yana ta yawo bai san yana cuta ba. Shi yasa ake samu wata abin da kira sudden death, sai ga mutum kai yana tafiya ya fadi, za ga cewa shuga ne yayi maya yaushe yawa ko kuma hawan jini ne mutum ke da shi kai sai ya fadi. Amma in dai aka sani da wuri kuma aka fara shan magani, sai ga mutum ma sai ya zauna, sai ga yafi ma wanda bai da shi lafiya cikakken lafiya. You know, rashin lafiya ba mutuwa bane. Inda abin da shine ya kamata sani da wuri don a magani.
To za ku yi ta yawo da likitoci kenan a dukkan wayannan kananan hukumomin ko ya ne?
Ba wai za mu ta yawo da likitoci bane, watan ko ni kananan hukumomi da kuma manyan asibitoci za mu samu ma'aikatan mu wanda suke wajen, wanda in mutum ya zo sai a bincika a auna shi a ga menene matsalansa. In bai kama da cutan ba sai mu bashi shawara abin da ya yi, kamar yadda mu ce a ta exercise watan a ta guje-guje kenan, da kuma yadda ya yi mutum ya kamata abubuwa da zai ci, mu ce abinci da mutum zai ci, da kuma dai zaman rayuwa dai za a ba mutum shawara.
Madalla tsohon babban daraktan hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa kenan Dr. Ado Jimada Muhammad, yayin tattaunawarsu da wakiliyarmu Madina Dauda akan shirin nan na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin tallafawa lafiyar 'yan Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, dakarun jaddada demokradiyya a Syria SDF a takaice jiya jama'a sun kwace iko da dokacin tungar ISIS da ke Manbij wanda ke daura da kan iyakar Turkiya, a cewar mai magana da yawun kungiyar. Dakarun na SDF sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa suna kan kakkaɓe birnin bayan arcewar tawagar mayakan ISIS da ta rage a birnin. Jami'an kiwon lafiya a Najeriya na kan shirin gudanar da wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna ko polio bayan bullar cutar a wurare biyu, wanda wani babban koma baya ne ga bangaren kiwon lafiya na kasar wanda ke kan tafarkin barata daga cutar ta polio. Yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta bayyana takardun shaidar biyan harajinta da kashi 34 cikin 100.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.